bukata da yazo a kudurin gaggawa ɗan majalisar wakilai 88 ne suka dauki nauyin shi inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da yarjejeniyar samowa da ta riga ta sa hannu har sai an magance batutuwa da suka haifar da cece kuce a kanta Alima Daki wanda ya jagoranci gabatar da kudurin ya nuna cewa da farko akwai haƙƙin ɗan auren jinsi da aka so a kare a yarjejeniyar amma daga baya sai aka cire aka maye gurbin sa da daidaiton jinsi a mataki na 22 sashi na 5 na yarjejeniyar wani yarjejeniya dai kasashen tarayyar turai su 27 wato EU sun rattaba hannu da kuma kasashen Africa da Caribbean AOCPS su 79 har da Nigeria sun riga sun rattaba hannu to sai dai shugaban kungiyar Amnesty da Transparency International har da SISLAC masu sa ido a harkokin gudanar da majalisa Awal Musa Rassanjani ya ce abu ne mai wuya Nigeria ta dakatar da yarjejeniyar
kowane yarjejeniya da ake sa hannu tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wata dama da ake bawa kowace bangare da ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya idan aka samu akasafi a wannan ma za a iya fita amma gaskiyar magana shine Nigeria zai wahala ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya da ta sa hannu saboda dalilai guda biyu na daya Nigeria kamar sanewa da ce yanzu tana buƙatar ta yi mu'amala da ƙasashen duniya wanda tun da aka yi zaɓe aka juya mata baya da dama ƙasashe ba sa mu'amalar kirki da Najeriya to wannan wata dama ce ta samu da za a shiga a fara hulɗa da ƙasashe wanda za su iya watakila kawo wa ƙasar tallafi ko kuma dawo da harkar diplomasiya da za a ringa sa Najeriya ko kuma Najeriya a ringa ɗaukar ta da muhimmanci abu na biyu Najeriya tana buƙatar kuɗi shi sa da dama wasu tallafe-tallafe gwamnati ta riga ta soke su kuma ake ta ciwo basu suka saboda haka ni ina ga wannan dama ce da Najeriya za ta samu kuɗi don ta aiwatar da wasu aikace-aikace.
Amma ɗan majalisa mai wakiltar Yamatu Deba daga jihar Gombe Inuwa Garba ya ce majalisa ba za ta lamunta ba.
Ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a yarjejeniyar ba domin a kundin tsarin mulkin Najeriya section na 12 na 1 da na 2 na kundin tsarin mulki da wannan ƙasa mai suna Najeriya har ya ba da dama a shiga wata yarjejeniya da wata ƙasa. Ba za a yi amfani da yarjejeniyar ba sai an kawo shugaban majalisa for ratification a tattauna a game muhimmancin sa a game illolin sa to babu mahaluki da zai iya convincing mai hankali ban ce kowa da kowa ba kan cewa wannan yarjejeniyar samuwa ba fitina bane domin ba a fito karara ba domin sharri aka kulla inda ba don sharri bane za a fito karar a bayyana shi sai aka kishirye wasu abubuwa aka yi cushe akan yadda za a bada dama wa al'umma su shiga maganan auren jinsi in kaga dama ma namiji zai iya mu'amala ko da dabba kazanta dai karara a matsayin mu na wakilin al'umma bai yi daidai da tsarin addinin Najeriya ba
shi ma dan majalisa daga jihar Jigawa Maki Abubakar Yalleman ya ƙara jaddada wannan batu inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
waiwai ma muke ji a wurin ku ƴan jarida domin wannan sakon hannu doka ta 12 ta wacce ta hada ƙasar nan wanda ake cewa constitution ta ba mu dama duk irin yarjejeniya ko sakon hannu da executive za su yi sai an kawo majalisa ta sa hali to mu ba mu ma san an sa hannu ba balle a kawo a ji mun saka hannu a mun yarje ma wannan doka ko sai hannun ku ba mu yarje ba mun ma san da wannan abun ba wanda ku da yace muku kuna cikin majalisa kun ga irin muhawara da aka yi wannan ya fada wancan ya fada wanda a ƙarshe muka nuna rashin yardar mu ba mu lamunta ba mu addinin mu da al'adun mu ba su san mana da wannan tsari ba
wannan shine karo na farko da majalisa da ke da jam'iyyu daban-daban har 8 ta hada kai ta yi magana da murya daya kan wani abu da ya saba da ra'ayin mafi yawan al'ummar kasar Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.